Hendala Bahasa Pernipa.
Dan da za a haifa nan gaba sai ga irin ayyukan da gaba shi ko wannan dan lele wannan rubutu sakago na tisa da aka kwace ta ga aka ba gashi nan yafi kowa iya zama a bakin hanya
ga dukkan alamu mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje yayi damara na sai ya kai kwankwasiya makabarta ya sa ta a kabari
to mun gode Allah ku zo ku yi ta zukan addu'a mu kuma mu kare addu'a
wadannan da ma sauran wasu batutuwa na siyasa duka za su zo muku ne a cikin wannan shiri hangen dala Masu sauraro assalamu alaikum Ahmad Rabiu Jayen ne ke muku sallama ta cikin wannan shiri hangen dala shirin da kan yi duba na tsanaki kan al'amuran da suka shafi al'umma kai tsaye tare da daukar martani daga gidajen imanin siyasa bisa tsari na demokradiya kamar yadda sashi na 39 na kundin mulkin kasa ya bada dama kwamitin tallafawa shugaban kasa wato PSC yayi martani dangane da kalaman shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawa Sanata Yinaya Abaribi inda kwamitin ya ce tsabar rashin kishin kasa ne a bangaren sanatan da har zai buƙaci shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi murabus saboda matsalar tsaro idan za a iya tunawa a Laraban nan ne Sanata Yinaya Abaribi yayi wasu kalamai a gaban majalisar dattawan wanda hakan ya janyo cece-kuce a fadin Najeriya a yayin da yake magana a zaman majalisar dattawan na ranar Larabar sanatan ya zargi shugaban kasa Muhammadu Buhari da gazawa ta bangaren samar da tsaro a wannan kasa sai dai a wani martani da kwamitin tallafawa shugaban kasar wato presidential support committee ya fitar ta hannun daraktan sadarwa da tsare-tsarenta malam gida da Ibrahim ya ce akwai rashin jin dadi a ce sanata guda yayi irin wancan fulici malam gida do ta cikin sanarwar ya bayyana cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba zai yi murabus ba dan kawai yan siyasa irin su sanata Abaribe suna yin kalaman hamayya kan gwamnatin sa haka kuma sanarwar ta bayyana cewa a matsayin sa na dan majalisa kamata yayi yazo da wasu sabbin dabaru da za su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalar tsaro ba wai ya fara yi kuwar shugaban kasa ya ajiye mulki ba haka kuma kwamitin ya bayyana cewa ana zaben kowane dan majalisa ne domin ya taimaka wurin gudanar da gwamnati yadda ya kamata wanda kuma hakan na zuwa ne a gabar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gana da manyan hafsoshin rundunonin tsaron kasar nan kwana guda da fara kiraye-kirayen kan maye gurbin su da wasu bisa matsalolin tsaron da Najeriya ke fuskanta yanzu haka taron ya samu halartar manyan jami'an gwamnatin tarayya ciki kuwa har da mataimakin shugaban kasa Yemi Oshibanjo da babban sakataren gwamnatin tarayya Bas Mustafa da kuma shugaban ma'aikata dan fadar gwamnati Abba Kyari sai kuma ministan tsaro Manjo Janar Bashir Magashi mai ritaya haka kuma a yayin ganawar akwai ministan cikin gida Arabi Sola da mai baiwa shugaban kasa shawara kan tsaron kasa wato Manjo Janar Baba Gana Munguna mai ritaya da kuma sauran wasu bangarorin tsaron wannan kasa an dai yi amannar cewa taron yana da alaka ne da yadda za a shawo kan matsalolin tsaro a kasar nan musamman a yankin arewa maso gabashin Najeriya yayin ganawa da manema labaran fadar gwamnatin tarayya mai baiwa shugaban kasa shawara kan harkokin tsaron kasa Manjo Janar Baba Gana Munguno ya bayyana cewa kalubalen da ake fuskanta yanzu haka yana buƙatar haɗin gwiwa tsakanin hukumomin gwamnati da al'umma domin lalubo sahihiyar mafita kan sha'anin tsaron Munguno ya ƙara da cewa cinkoson abubuwan da suka turnike sha'anin tsaro a karni na 21 ya wajabta wa kowane ɗan ƙasa nemo hanyoyin magance lamarin a matakin gwamnatin tarayya da jihohi da kuma matakin ƙananan hukumomi ya kuma ƙara da cewa matsalolin tsaron da ake fuskanta a halin yanzu sun dauki sabon salo a cikin gida da wajen kasar nan saboda suna zuwa ne ta fuskoki iri daban-daban kuma suna buƙatar hada karfi da karfi wajen shawo kan matsalar tsaron to sai dai wannan batu na tsaro batu ne da masu fashin baki kan yadda al'amuran kasa ke tafiya suka yi masa kallo na tsanaki
an rasa ina aka sa gaba a maganar tsaron nan duk mutumin da ka sani yanzu a kasar nan ba wanda yake bacci da ido biyu sai dai da ido daya saboda tashin hankalin da ake ciki because an kai yau ina fada maka za a shiga gidajen mutane a tsatsame su kaman kaji a zabu wanda ake so a zaba a zabu wanda ake so a tafi da su kuma yau a ce an kai mutanen nan wani wuri an kebe su ana a cewa a kawo miliyan 10 ko a kawo miliyan 20 a ce kuma an kai kudin nan mutanen nan ba sun yi dabo ko kasan ba ko kasa a ce an rasa dannan mutane in ka duba zaman da ake da shugaban kasa da manyan jami'an tsaro ba wani bayani da ya fito takamaimai ga tsare-tsaren da za a dauka yadda za a yi maganin rashin tsaron nan. Karka manta yau shekara hudu muke ta maganar nan. Muke cewa fa Najeriya har ka tsaron nan a declare the state of emergency. Saboda haka kullun rigakafi yafi magani. Daga binnin gwari zuwa Funtuwa zuwa Kaduna ta gagari bayin Allah. Yau in ka dauka daga Zamfara ka je kauyukan ta ko lokacin gamin nan sun gagara. Yau kuma a ce daga Kaduna zuwa Abuja ta gagari ɗan Najeriya. To yau kuma duk an gama da wani hanyoyin da yanzu daga Kaduna zuwa Zaria zuwa Kano ta gagari bayin Allah. Kuma kar ka manta yau Kaduna nan anan muke da one division na Nigerian Army. Anan muke da Command and Staff Training College. Duk wani babban soja ko kuma karamin soja sai ya je Kaduna zai training. Anan muke da Defense Academy din mu. Amma a zo a ce yanzu wannan kofa an mata kofar rago ka duba sarkin photoscope. Awa biyu yana kwance a daji ana harbi. Amma ba wanda ya ce cikan ka a wannan satin.
Wani rabon sai ce cikin satin an ga shugaban kasa ya bada umarni cewa amfani da jirgin sama ma a je a musu lugude domin a tabbatar da tsaro.
Ina jiragen suke? Ai ba magana bace ta kawai a dauki jirgi a je a yi lugude. Abinda shugaban kasa ya kasa ganewa kamar yadda muke fada kullum muzammil ba mataimaka from day one ba mashawarta. Ai na farka baka from day one da an yi abinda ake cewa deterrent. Rigakafi yafi magani kuma ita ce tun yana dangi ake lankwasa shi. Da wannan da aka yi da kuma bamu kai wannan halin ba.
Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad kenan guda cikin masu kallon yadda tsarin wannan kasa ke wakana. Da haka kuma zamu je ga daukar kalaman yan siyasa na nan jihar Kano. Farawa da kalaman Sani Garka dan Batana jam'iyyar APC. A wannan rana ya shigo ne yana mai bayyana mamakin sa kan yadda wasu al'umma suke kalaman hamayya kan Sanata Barau Jibril.
A magoyan bayan wani dan takara mai neman gwamna abin alherin da honorable Barau Jibrin Kabo yayi war har yake sukan wannan abin alherin ja'i
baka ganin dama misali abin ya gaji haka
Allah ne yake cewa fa shi mai ansa addu'a bawa ni wai honorable Barau Jibrin Kabo akan shari'an nan ya kira da ni in je gidan radio 1111 guda 7 ko ina in sanar yana bada umarni duk wanda yake APC Buhari ya Ganduje ya halacci yayi azumi ranar Asabar yayi azumi ranar Ladi yayi azumi ranar Litinin a wannan kotu Allah ka baiwa Abdullahi Umar Ganduje nasara.
To baba menene matsala tunda dai yanzu gashi ta tabbata cewa Ganduje shine gwamna kuma
abinda Barau Jibrin yake so kenan Ganduje ya samu nasara a kotu. To kuma Allah ya bahi sai aka samu wani yake ganin dan me za a yi wa gwamna addu'a ya samu tsara yake turo yaran shi suna tukan Barau akan wannan addu'a da aka yi. To mu ba za mu daina addu'a ba.
Baka ganin dama baba dama jami'i dama sunnar siyasa ce a yi hamayya dan wata jam'iyyar wa gwamnati ne take ci hamayya.
A'a ba hamayya da addu'a. Yanzu shi Abdullahi Umar Ganduje ya san wallahi ba mai kaunarsa a duk wanda yake neman takara kaman Barau wanda yasa aka roki Allah aka yi azumi dan Allah ya bai Abdullahi Umar Ganduje nasara. To mun gode Allah. Ku zo ku yi ta zukan addu'a mu kuma mu kare addu'a.
Sani Garka dan Batta da Tijo a jam'iyyar APC da yake muna cikin wannan jam'iyya bari mu leka kungiyar nan ta APC Media Forum karkashin jagorancin Habibi Indabawa mai yangu-yangu. A wannan rana dai kungiyar ta kai ziyara ne ga shugaban kwalejin shari'a ta Aminu Kano wato legal Farfesa Balaraba Abubakar Jakada inda kuma a yayin wannan ziyara ne muka jiyo Musa Zankan guda cikin mambobin wannan kungiya yana jawabi.
Akwai abin da nake so gabatar da shi a wannan gida domin kowa ya ji. Yau gashi mun zo gaba Profesa. Profesa ya karɓi makarantar nan a lokacin da ta shiga cikin mashashara ta abubuwa daban-daban. An yi propose da dama wanda suka wuce a baya ba za mu ce ba su yi abin da suke ba sun yi abin da suke Allah ya saka musu dare. To amma shi wannan an ce tashi ba irin tasu ba ce. Dalilin ko shi ne mai girma Profesa, na farko abin da zan fara gaya wa ɗan ƙungiya domin duniya ku sani ku gaya wa duniya ya sauke amanar da aka ba shi daidai iya kawo. Na farko biyan ma'aikata wanda suke kariwar kafin gwamnati ta yi salari ya biya ma'aikata. Sannan Profesa bai gushe ba sai da ya shiga ya fita ya je ya nemo wannan makaranta ayyuka wanda da duk ɗalibin da ya shigo ba su zuwa ga shi. Amma ga makaranta na yanzu an zo an zuba abubuwa wanda kai kana gani ma duk wanda ya shigo ka daɗe baka shigo ma kana shigowa za ka ce lallai wannan makaranta ta samu.
kammala jawabin Musa Zankam ke da wuya shi ma dai Farfesa Balarabu Abubakar Jakada shugaban kwalejin shari'a ta Aminu Kano wato Legale gabatar da nasa jawabin
manyan bakin mu wadanda yake kuma magana ta gaskiya ba baki bane ku domin gidanku kuka zo yau tun daga lokacin da muka karbi takardarku ta neman damar za ku kawo mana ziyara muka girmama wannan takarda domin mun san matsayinku mun san irin gudunmawarku da kuka bawa kafuwar gwamnatin nan tamu mun san irin gudunmawar da kuke bayarwa yau da gobe duk wanda ya kwana ya tashi a jihar nan tamu ba ma a jihar kanan nan ba hatta ragowar jihohinmu da daman gaske har ma ka shallake ma ka tafi wasu daga cikin kasashe ma da suke makotaka da mu waɗanda suke sauraron rediyo da kafar yaɗa labarai ya san irin gudunmawar da kuke bayarwa ina ɗaukan wannan dama in sake jinjina muku in sake muku godiya irin gudunmawar da kuke bayarwa wajen gudanar demokradiya domin abubuwan da kuke gabatarwa da kuma kuke yi na gudunmawa yake ƙara taimakawa shugabanni
Shugaban kwalejin shari'a ta Aminu Kano Farfesa Balarabu Jakada kenan yayin wata ziyara da kungiyar APC Media Forum ta kai masa kafin mu sake yi wa jam'iyyar APC kome bari mu leka takwararta jam'iyyar hamayya ta PDP inda a wannan rana muka karbi bakuncin Abdulrazak Ibrahim mataimakin shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a jam'iyyar ta PDP wanda ya shigo yana wani jan hankali kan wasu mutane da yace suna shirin dama musu ruwa a tafiyar PDP kunkusiya
to alhamdulillah mun zo ne dan jan hankali tare da yin kasheji ga wasu mutane da muka ji suna kokarin batawa tafiyar PDP kwankwasiya suna bisa yadda wasu masu bukata na musamman suka fita suka gudanar da wata zanga-zanga bisa yadda suke ganin gwamnati tana neman taimako su ba daidai ba muna so mu ga waɗannan mutane musamman shi da yazo ya magana da yawun jama'ar da suke tafiya tare muna so mu ga musu cewa wannan zanga-zanga da aka yi mutane ne aka kai su karshe aka kai su bango suka ga abin da ake ba daidai bane suka fita suka fara nuna adawa su da irin abin da gwamnati take yawa masu bukata na musamman kafa cewa akwai wasu mutane da suke so su bata tafiyar kwankwasiya su waye waɗannan mutane da suke son bata wannan tafiya
su sun san kansu musamman shi da yazo
ai ya kamata kai wa mai sauraro bayanin yadda zai gane su
kamar yadda yayi magana a madadin su waɗancan bangaren ni ma yanzu ina jan hankalin shi ne da shi da sauran mutanansa cewa su kiyaye su daina jingina duk wani abu wanda suka tabbata ba su da hujja akan su game da tafiyar PDP kwankwasiya abinda nake so da su shine idan suna da hujja akan abu su zo su yi magana ba laifi bane idan yan kwankwasiya sun yi abu su yi magana cewa su in ba haka ba mun zo mai wannan jan hankali kalli ne a matsayin abu na karshe tsakaninmu da su babu rigima to kar su kokarin shigo da ita daga yanzu duk wanda ya sake mana irin wannan to zamu dauki matakin da muka ga zamu kare kanmu dan ko ba za mu yadda da duk wani abu mutane sun fito sun yi zanga-zanga domin nuna ra'ayin su wannan ba zai yi kace yan PDP kwankwasiya bane muna mutukar jin hankalinka da ka sani cewa ba za mu kuma bari ka ci gaba da jingina abubuwa marasa dadi ga tafiyar mu ba sai mai sauraro ya cewa kamata ya ce ku kira shi wannan bawan anan da kuke zargi ku zauna da shi domin ganin cewa kun dinke barakar da take damun jami'ar ku ta PDP mu ai ba dan tafiyar mu bane kuma lokacin da yayi magana ai bai nemi shawara mu bai nema ya ji ko mu ne muka yi ko ba mu bane dan haka mu ma ba bukatar yanzu mu neme shi kafar yada labari in shiga ibada sako mu ma yanzu muna shiga mun shiga muna jan hankalin su dan ya kiyaye kafin mataki na gaba
Abdulrazak Ibrahim mataimakin shugaban kungiyar masu bukata ta musamman a jam'iyyar PDP to sai dai hakan na zuwa ne a gabar da Shehu Isa Direba na jam'iyyar APC ya shigo wannan fili yana bayyana cewa gwamna Ganduje ya kusa kai jam'iyyar PDP makabarta ta siyasa
ga dukkan alamu mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje yayi damara na sai ya kai kwankwasiya makabarta ya sa ta a kabari tuba da yanda mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji ya dauki damara yanzu haka yana cikin daular Larabawa ta Dubai yana can yana gana da manyan kamfanin nika akwai wani kamfani mai suna da Mark wannan kamfanin ya kwarance wajen gine-ginen manyan hotel a duniya kuma an yi agreement wannan kamfani zai zo jihar Kano wannan daula
zai zo ya gina wa mutanen Kano
wannan daula hotel da kake gani wanda aka batta ta mutu ta lalace al'ummar jihar Kano su sha kurumin su za a zo a mai da wannan daula 5 star hotel
wai misali dama al'ummar jihar Kano hotel suke da bukata ko kuma ya za a sauƙaƙa musu yanayin
rayuwa duk abin da zai kawo kuɗin shiga ya taimaki al'ummar jihar Kano ya daga darajar jihar ita kanta ai manyan hotuna hotel suna ƙara darajar ƙasa wannan kamfani zai zo jihar Kano ya tabbatar da wannan aiki duka a bisa kwakwalwa ta mai girma sakataren gwamnatin jihar Kano Alhaji Usman Alhaji. Sannan uwa uba akwai wani kamfanin da shi ma ake tattaunawa da shi wanda ya nuna sha'awar sa zai zo jihar Kano, zai zo a samar da ma'adinai da za a mai da su gilasan da za su ringa amfani da hasken rana, wanda wannan ma'adinai muna da su a nan kusa da wani gari a nan kusa da Danbatta. Wannan kamfani su ma za su zo. Duka wannan ɗaya daga cikin tunani ne na mai girma sakataren gwamnati domin al'ummar mutanen al'ummar Kano musamman matasa su samu aikin yi kuma jihar ta ƙara bunƙasa ta ƙara daraja a idon duniya.
Shehu Isa direba daga jam'iyyar APC. Mu je ga kalaman Aminu Muhammad Adam jagoran ƴan hamayya na ƙaramar hukumar Gwale da ya shigo yana mai bayyana cewa kamata yayi a ce a yanzu haka al'umma sun fahimci yadda salon tsarin demokradiya yake tafiya.
A jamhuriya ta hudu watan shekara ta 1991 lokacin da aka yi NRC da SDP muna tsohuwar dala wanda aka zo za a yi zabe wanda kowa ya sani Honorable Garba Ado shine wanda yaci zaben fudda kuni a jam'iyyar SDP. Amma wani tudu wani gangare ƴan jari hujja karshe suka tura mana wani dan lele da aka zo kica-kica ya zo ya tafi majalisar zaman da aka yi na shekaru shekaru a majalisar karshe gwamnatin soja ta kori wannan demokradiyyar kuma da yake Allah ba azzalumin sarki bane shi wannan Honorable Nadiso sai gashi ya dawo ya saka court ya nemi masa baranda ya zama kamar dan jigalesa. Yau kuma shi Garba Adan da aka kwace kujera ya zo ya ciya man ya bar legacies kuma ya zo yanzu ya fi shi kima a cikin al'umma. Don haka mutane ku daina tuburewa ta karfin tsiya a ce al'umma dan mutum talaka ne sai ya shigo zabe karshe ƴan jari hujja su amfani da dama su zo su makure shi. Gashi dai an gama an je Abuja gashi nan kuma an dawo ana zaman bakin hanya.
Idan mutum shi yana ganin yana da gudunmawar da zai bayar dan hakan ta faru mai laifi.
A'a ai kuskure ne ai ka san ko masala ce ta rayuwa ko an wawana fa wannan kaza kaza to me san kudi ne ya ba da kudi ne a yi masa ainihin kudi to irin haka ne kaga garin zarmewa sai ga mutum an zo an kifar da shi. Kuma ai ita masala ta rayuwa a bar al'umma su zaba abin da suke so. Amma ba mutum wani ya ci zabe ka bukatar mushe shi an kwatan ma to yau gashi Honorable Garba Adan yana nan ko sakaceri yadda gina gata nan sama da shi ke kara nawa duk dan da za a haifa nan gaba zai ga irin ayyukan da Garba yake. Shi ko wannan dan lele Honorable Sakago na Disa da aka kwaci ta ga aka ba gashi nan ya fi kowa iya zama a bakin hanya babu damar kuma gashi shikenan. Dan haka mu
da kuma an gaza gani ba za ku kyale shi ku yaba masa da abin da ya baya ba.
Yo ai tunda ije majalisar ma wannan zaman da yayi zamani na kare aka rufi babu matsa babu rini sai dai a zo ana mutane kafa PRP a ina ai MPRP ba sa kwacin takara.
Aminu Muhammad Adam jagoran ƴan hamayya daga karamar hukumar Gwale. Kansilolin majalisar karamar hukumar mulki ta babban birnin tarayya Abuja sun sutale shugaban mulki Honorable Abdullahi Adamu Kandido bisa juya kudaden shiga da ake tattarawa. Tunda farko wata kungiyar kare haƙƙi ce ta garzaya gaban majalisar karamar hukumar domin mika mata wata takardar koke kan shugaban karamar hukumar da kungiyar ke zargin yana sauya akalar kudaden shiga kamar yadda shugabanta Yunusa Ahmad Yusuf mai lakabin Buhumbar Konan Abuja ke shaidawa hangen dala.
Abinda ya sa muka shiga wannan maganar shine mun bincika ne muka ga harajin da Amak take karba me ake da kuɗin ta yaya ne kuɗin tana taimaka ma al'umma wanda suke rayuwa kowane rana Amak. Muka duba muka ga a ƙauyukan mu ba wuta, muka duba muka ga a ƙauyukan mu ba asibitoci, meye gwamnatin Amak take mana? Kuma akwai ran 28 ga watan 11/2019 akwai wani rubutu da aka yi a jaridan Daily Trust da ta nuna mana cewa daga shekara 2016 zuwa shekara 2016 zuwa shekara 2019 gwamnatin Baba Buhari ta ba Amak biliyon 13. Akwai kuɗi wanda yake kuɗin shiga da fita yanda kace kuɗin haraji wanda mutanen mu ke biya iyayen mu ke biya wajen biliyon 6 da wani abu a kai wanda gaba daya Amak duk aka karba. Tambayoyin mu shine mun rubuta ne muka ce to a Amak akwai mutanen da ya kamata ko da tari ne Amak chairman zai yi ko me zai kashe ya kamata ya gaya ma waɗansu mutane kuma mutanen nan sune su speakers sune su legislators yan majalisar Amak. Dokar da ta sa aka kamai da Amak ta zama local government ta ce wai an har zai kashe kuɗi ko da nawa kankantanta ya kamata ya gaya masu. Kuma dokan kuma ta kara ce wai a Abuja tunda ba mu da House of Assembly na state ta ce kowane wata uku Amak chairman ya kamata ya tafi National Assembly ya je ya ga masu nawa ne ake da shi a kauna Amak taya aka samu kudin taya za a kashe su a ranar 21 ga watan nan da muke ciki January kungiyar mu sun rubuta ma speakers na legislators yan majalisar Amak muka ce muna son mu sani ko duk wani kudin da take fita Amak kuma da mai shigowa ko suna ta sun san da yanda ake yi da kudin
Comrade Yunusa Ahmad Yusuf Buhumbar konan Abuja dake shugabantar kungiyar kare hakkin talaka Honorable Isa Abubakar Bauchi shike wakiltar mazabar Gwarinfa kuma shine kakakin majalisar karamar hukumar bayan tabbatar da karbar wasikar ya ce sun yi abin da doka ta tanada wajen daukar matakin dakatar da shugaban karamar hukumar
zatan da sun kawo petition ne ana zargi wata chairman Alhaji Abdullahi da mun kandido mun zo na amma sai wanda suke da halaki su kar al'umma mun zo na councilori Abuja municipal council guda 12 mu deliberating mun duwa mun cito wannan gwamnati ne kuma gwamnati na kowa ne kuma ya bada dama ka kawo korafi akan wani kuma ya sake bada dama ka je ka defend na kanka da mun zo na mu agree a cikin legislative chamber of Abuja municipal council da Abuja municipal council chairman Haulunugu Abdullahi da mun kandido yazo zuwa chamber ya zai gama mutane abun da ake zargi da shi ake zargin shi gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma Allah ya sa ya ansa gareta
wadannan irin batutuwa ake zargin shi chairman
kina da mistrust breach of trust so wata chairman ne kenan abuse of office kasan na biyu shady of financial dealings wata
fara faci kan haka kudi
yawa akwai abubuwa ne wanda ya kamata ce council sun samu a cikin kashi 100 ya kamata ce council suna da guda 60 ko 80 haka to ai a cikin korafin su amma yana samun guda 20 ne shi wanda yake karbar revenue on behalf of Abuja Municipal Council ya karba 80% saboda gwamnati nan ba nan shi ba nan iyalin sa ba nan kowa da kowa ne ba inda za ya ce kana zaman ciyama kuma na sami ka binkice kana zama kujaranka binkice ba zai yi ba saboda kana kila na sa doki file na cikin karkashin kujaranka tana kana kai kasan ba zai doku ba member za ta a cikin guda kuma 11 wanda suke zona a cikin chamber tana nina speaker na chan 9 member an raise motion councilor Karo ya raise motion seconded by other 8 members sun ce wannan yayi da zai yi ba ce an bar chairman da zama da kujira a matsayin na chairman ba zai ba dama a yi bikin da aka mata ba ba APC kadai ba sun second motion ya soka sati biyu ba hukuma wata committee da an set up su yi binkice those against su ce no and they hukuma ya ce ayi ba wanda ya ansa kuma na buga vikavel kuma Allah ya san samu nasara
ka ce abin nan ɗan majalisa duk sun goyi bayan abin da kai before kuka zartar da hukuncin da kuka yi me ya kawo kuma hatsaniya hadda harbe hadda tashin hankali a cikin majalisar karamar hukuma
councilor guda 12 ne da ni kagin 12 kenan amma wanda suke zona a cikin floor members guda 11 ne kuma a cikin 11 suke zone guda 9 sun yada kuma ka sani una siyasa ne
Honorable Isa Abubakar Bauchi councilor Gwarinfa kuma kakakin majalisar karamar hukumar babban birnin tarayya Abuja wato Amak to koyaya wanda ake zargin aka kuma dakatar wato shugaban karamar hukumar Honorable Abdullahi Adamu Kandido ke kallon wannan al'amari na zargin rashawa da ya jawo masa dakatarwa
sun gayyace ni kuma na halarci wannan gayyata to haka suka yi min kuma na tafi duk da yake ina shugaban su amma kaga na aje wannan girma na fuskanci wannan zama kuma an yi tambayoyi daidai gurgudu abinda na sani na faɗi musu abinda kuma na sanar su shine yana da kyau su jajirce wajen aikin su a matsayin su na councilori ba wai don ni kawai ba ko su kansu ko kuma wani jami'a na karamar hukuma in yayi ba daidai ba suna da hurumi su bincika al'amarin nan domin kada a bata sunan mutum ni kuma na yi kira ga ainihin wanda suka yi wannan don wakilin su ya shigo ya zo wannan zamar na kuma kira gare shi ya tabbatar da cewa fa ba fa zan tsaya nan ba domin ana barazana da sunana ne kuma ana sabata min suna wanda ba zan amince ba abinda na sani na sanar da su sun yi tambaya kun ko na da laifi na ce ban yi laifi ba insha Allah kuma zamu je har ƙarshe
kinin wannan zargi ne saka
ko kana ka ga na babu razana tare da ni don ai ciki da gaskiya buka bai huda shi
daga taccen shugaban karamar hukumar babban birnin tarayya Abuja Amak Alhaji Adamu Kandido kenan ko da yake rahotanni daga majalisar na cewa an dan samu hatsaniya tsakanin wakilan al'umma bayan da ake zargin wasu magoya bayan shugaban karamar hukumar sun arce da sandar majalisa ana tsaka da karbar ra'ayin dakatar da shi ko aka san haka matakin da ke haifar da rudani da wani rukunin ke ganin shugaban ya tantsira yayin da ɗaya bangaren ke ganin duk dokar da aka yi ta ba tare da sandar majalisa ba wannan doka ta yi karo da tsitsige abin jira dai a gani shine abinda zai wakana idan Allah ya kai mu makon gobe lokacin da dukkanin shugabannin za su hallara domin ci gaba da mulkin karamar hukumar mafi girma ta babban birnin tarayya Abuja wato Amak
Gendala, gendala, ba shiga birni ba.
kafin mu sallama shirin hangen dala na taya murna ga abokin aiki Abdul Basit Abdul Mumin da amaryarsa Khadija Hassan Aliyu wanda za a daura auren su a ranar Lahadi da misalin karfe 11 na safe a unguwar Goron Dutse a Isami gidan Alhaji Abdullabis Umar Getso baki daya kuma da haka ne shirin hangen dala na wannan lokaci ya kammala a madadin abokan aiki Abdul Qadir Yusuf Gardo da Khadija Rabiu Indabawa Muzammil Ibrahim ya kasa shine jagoran siyasa na wannan gida Ahmad Rabiu Jayen da na gabatar nake cewa da fatan za mu yi hutun karshen mako lafiya